sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM da Lal FM Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM da ke birnin Yamai za a iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi a kasar Ghana za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kore yaushe a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan dare yau asabar 2 ga watan Nuwamba shekarar 2019 Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC muka sake dawo a shirin mu na karfe 9:30 agogon Nigeria Niger Kamaru da Chadi A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yankin Niger Delta rundunar sojan ruwan Nigeria da ke Calabar a jihar Cross River ta ce ta kama wani jirgin ruwa dankare da shinkafa muna kuma tafe da rahoto akan shugabannin Fulani makiyaya a jihar Taraba inda suka ce za su ci gaba da bada haɗin kai don kawo ƙarshen matsalolin garkuwa da mutane a jihar sannan kuma za kuma ku ji yadda aka gudanar da murnar kofin zarika ruga na bana a birnin Washington DC bayan haka kuma Ibrahim Garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa amma duk kafin nan sai a gyara zama domin a sake jin yadda duniyar ta wuni
jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran Ma'aikatar tsaron kasar Turkiya ta ce akalla mutane 13 aka kashe a wani harin bom na mota da ya tashi a kusa da wata kasuwa yau Asabar a garin Tal Abyad dake bakin iyakar Syria daga arewacin kasar. Nan take dai babu wanda ya dauki alhakin kai harin amma ma'aikatar tsaron ta dora laifin akan mayakan YPG wato bangaren Kurdawa da ke cikin dakarun Syria na SDF. Ma'aikatar ta kuma yi kira ga shugabannin kasashen duniya akan su dauki mataki akan ƴan kungiyar YPG. Ma'aikatar ta bayyana ta a matsayin muguwar kungiyar ƴan ta'adda. Dama dai kasar Turkiya na kallon ƴan YPG a matsayin kungiyar ƴan ta'adda amma Amurka na daukar su a matsayin kungiyar kawance a fadin da suke yi na murkushi mayakan ISIS. Kasar Turkiya ta kwace garin Tal Abyad a watan da ya gabata bayan da dakaran kasar da mayakan kawancen su na Syria suka kaddamar da farmaki a arewa maso gabashin Syria akan dakaran kungiyar SDF biyo bayan matakin da shugaban Amurka Donald Trump ya dauka na janye sojojin Amurka daga yankin Gwamnatin kasar Mali ta ce an kashe sojoji 53 da kuma farar hula daya a wani hari da ƴan bandaga suka kai a wurin wani shingen binciken soja dake arewacin kasar. Harin da aka kai jiya Juma'a na ɗaya daga cikin munanan hare-haren da aka kai a fadan da mayakan ke yi a cikin ƴan kwanakin nan. Yaya Sangare, ministan sadarwar kasar Mali, ya ce an gano mutane 10 da suka tsira daga harin a wani wurin binciken na soja dake Indalaman a yankin Menaka. Gwamnatin kasar ta faɗa a wata sanarwa cewa an tura jami'an tsaro don su sa ido a wurin su kuma yi farautar maharan. Nan take dai babu wanda ya dauki alhakin kai farmakin. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fashewar wata nakiya a Afghanistan ta yi sanadiyar mutuwar wasu yara su tara a yau Asabar a yayin da suke kan hanyar zuwa makaranta a cewar ƴan sandan kasar. Mai magana da yawun rundunar ƴan sandan kasar Khalil Asir ya ce nakiyar ta tashi ne a arewa maso gabashin lardin Takhar inda ta kashe yaran waɗanda ke tsakanin shekaru 9 zuwa 12 da haihuwa. Asir ya kuma ce ƴan Taliban ne suka binne nakiyar a wurin don farautar abokan gaba. Amma abin takeici a yau ɗaya daga cikin nakiyoyin ta tashi ta kuma kashe yara ɗaliban makarantar firamare guda 9. ƴan Taliban da ke rike da ikon yankin suke kuma kokarin fatattakar dakarun da ke samun goyon bayan Amurka ba su mai da martani ba a nan take.
To a gaida Maryam Dauda. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To duk da cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta rufe iyakokinta domin tabbatarwa da cewa iyakokin Najeriya na ci gaba da kasancewa a rufe rundunar sojan ruwa a birnin Calabar dake Niger Delta ta kama mutane bakwai a wani jirgin ruwa da kare da shinkafa ga wakilin mu Abubakar Lamido Sokoto da rahoton
duk da cewar gwamnatin tarayyar Najeriya ta rufe kan iyakokinta tare da jirgin dimbin jami'an tsaro domin tabbatar da cewa iyakokin Najeriya na ci gaba da kasancewa a rufe cimaka da sauran kayayyaki na ci gaba da matsa lamba wajen ta'annatin shigo da su sannan kuma jami'an tsaro sun ce a shirye suke domin tunkarar masu yiwa tattalin arzikin Najeriya zagon kasa a baya-bayan nan dai rundunar sojan ruwan Najeriya dake shiyar Calabar a jihar Cross River dake yankin Niger Delta ta ce ta kama wani jirgin ruwa makare da shinkafa inda suka kama mutane bakwai kuma nan take rundunar sojan ruwan Najeriya ta tabbatar da cewa ta mika jirgin da aka kama ga hukumar hana fasakwabri ta kasa wato custom domin ci gaba da bincike da hakan kuma na tuntubi mai magana da yawun hukumar ta custom ta Najeriya Musa Joseph Atta ta wayar salula sai dai kuma ya shaida min cewar kawo yanzu ba zai ce da ni komai ba domin abubuwa da dama sun faru yace sai mun kammala bincike zamu sanar da ku daga baya a bayyana take cewar wannan ta'annati na fasakwabri na ci gaba da afkuwa a shiyoyi daban-daban kama daga jihar Lagos inda babbar tashar ruwan Najeriya take da kuma babbar tashar ruwan Oni da gabar ruwan Cross River wato Calabar inda aka yi wannan kame Muhammadu Dan Tsuntsu wani mai safara ne daga gabar ruwan Calabar zuwa kasar Kamaru ta ruwayen yankin Niger Delta kuma na tambaye shi ta wayar salula kan yadda batun rufe iyakokin Najeriya suke musamman yadda aka nunar cewar yan fasakwabri na amfani da shiyar ruwayen jihar Cross River din domin shigo da kayayyakin su ba akan ka'ida ba yace
dama duk inda aka ce da boda ba rubuwa barayin tsarin hanya duk inda boda take tunda hanyar ruwa ne ba hanya guda bane akwai kananan lungunan ruwa da sauransu
gwamnatin Najeriya dai ta bakin hukumar custom ta kasa ta ce ba gudu ba ja da baya wajen tabbatar da cewar iyakokin Najeriya sun kasance a rufe kuma za su ci gaba da saka kafar wando daya ga duk wasu masu kokarin shigo da kayayyaki da aka haramta tunda bayan rufe iyakokin Najeriya manoma suka ci gaba da noma shinkafa mai tarin yawa a fadin kasar ta Najeriya inda tuni yan kasar dake ci gaba da bayyana ra'ayoyin su kan wannan shinkafa ta gida kuma ga abin da suke cewa
tunana shugabal mun dai rufe boda abin da ya shahi yoga shinkafa ta waje to me ya sha mu na kaiwa don mu mahaisin wala shinkafa ga tawo da mun kuno
sunana Abdulrahman Sahabi to gaskiya butun rufe boda kasuwancin mu ya ta'allaka ne musamman kusan kashi 90 ga wannan boda to rufe wanda aka yi ya sa abubuwa sun tsaya cakiran da nake ga gwamnatin Najeriya tun da dai an ce matsalan nan ta shigowa da shinkafa ce ya kamata a sanya dokoki a bude bude amma a matsakaimi game da hana shigowa da shinkafa don yanzu in matsalar da muke huskanta shine ba rashin shigowa da shinkafa yayi sanadiyar ruhe bodan da kasuwancin mu gaba daya tsaya
a bangare daya kuma masu wannan safara ta shinkafa ta barauniyar hanya na ci gaba da yin trijiya tare kuma da cewa ba gudu ba ja da baya
hodiyo dan ba mu iya kowace wai arkawa in marka mishi ga zaka duk abin da ake bawa aiwara wannan haka
Lamido Abubakar muryar Amurka daga Port Harcourt Nigeria
madalla a gaida Abubakar Lamido Sokoto a taraba kuma matsalar garkuwa da mutane ya sa kungiyoyin mafarauta da kuma yan banga wato vigilante da ma shugabannin Fulani hada kai da jami'an tsaro don magance wannan lamarin ga wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz da karin bayani
yanzu haka baya ga balahirar Boko Haram babban matsalar tsaro da ke hana jama'a bacci a Najeriya ita ce ta masu garkuwa da jama'a lamarin da yake jama'a na kauracewa gidajensu domin da mai kuɗi da matalaka ba wanda ya tsira to sai dai kudin magance wannan matsalar ne ma yasa yanzu haka kungiyoyin sa kai na maharba da yan banga wato vigilante da ma shugabannin Fulani hada kai da jami'an tsaro wajen kaddamar da wani sabon hari a makuyar wadannan bata gari da ke jihar Taraba arewa maso gabashin Najeriya wanda kuma tuni ma kulla ta samu biyan kudin sabulu na babanin shine farmagin da aka kai a mabuyan bata garin inda aka kama na kamawa kana kuma ka tsirar da wasu da ake garkuwa da su to kowane damara aka yi dan Tala Adamu dake ma zama sarkin bakan jihar Taraba ya koyi ƙarin haske game da wannan nasarar da aka samu.
Akwai nasarorin da muka samu sosai a cikin wannan dajin da muke na sankano Malam Ali Yalwa Tab, kuma muna ganin cin gaba da muke nan yadda muka yi artabu da masu garkuwa da mutane da waɗanda muka samu muka kwato su. Mun yi artabu da ɗan kinafin da ɗan fashi da masu garkuwa da mutane, kuma mun lashi takobi in Allah ya yarda duk inda suka shiga sankanin Taraba da makwabciyanta, sai da sai mun cin musu duk inda suka shiga, za mu zakulo su ɗaya bayan ɗaya.
Kamar sarkin Bakan, shi ma sarkin bindigan jihar Taraba Muhammad Sanusi ya ce yanzu ko ba gudu ba ja da baya sai haka ta cimma ruwa.
Mun tabbatar da mun raba su da zama a wannan wajeje da suke ta'addanci, su wayannan ya ta'adda, lallai mun kore su a wannan daji da suke zaune, sannan mun karbo waɗanda suka yi garkuwa da su, sannan kuma mun samu nasarar cafke wasu da hannu. Wannan aiki dai muna yi ne don taimakon al'umma, saboda halin da jama'a suka shiga na rashin tafiye-tafiye a hanya, ba dama ka je ƙauye ko cin kasuwa kana tunanin masu garkuwa da mutane za su yi garkuwa da kai.
Su ma dai shugabannin Fulani makiyaya a jihar sun ce za su gaba da bada haɗin kai, to amma kuma akwai hanzarin da ba gudu ba.
Idan haka yanzu mu ku ba mu ku sama mu ido ku ba mu aikin na a hannu, to in sha ma Allahu da mu da ku za mu bar shi. Abinda ba ma so mutum bai sani ba sai bugo mashi su ya zo ya ce maku a kama wani a kama wani, wani bai dace ana taimakon mu sai ya ce shi ma a kama shi, gobe ba wani ba zai zo ba.
Ni ina so in mun tafi mu haɗa kanmu uwa ɗaya uba ɗaya, mu roƙi Allah, Allah ya ba mu abin da muke neman ɗin nan. Mu fa mun zo domin ƙasarmu ta zauna lafiya, mu ma mu ji daɗi. Yau ko ka mallaki duniyan nan gaba ɗaya, in ba zaman lafiya ba za ka, in ba zaman lafiya ba za ka zauna a dukiyanka, ma za ka gudu ka bar dukiyanka.
Honorable Danladi Baidu, ɗan majalisar wakilai ne mai wakiltar ƙananan hukumomin Ado Kulallau da kuma Karim Lamido, ya mako bai ne yunkurin gwamnatin jihar na ba da goyon baya.
Ka sake ku yi aikin nan tsakaninku da Allah a zana lafiya. Kuma gwamna ya ce in gaya muku a kan cewa duk abin da za a yi kada ku ji maganan kowa, ku yi aikinku kawai. Kuma ya san cewa kuna yin abinku tsakani da Allah yana zana lafiya. Yanzu an samu zaman lafiya kwana hudu nan.
Sakamakon wannan aiki na haɗin gwiwa, yanzu haka rundunar 'yan sandan jihar ta ce za ta ci gaba da ba da haɗin kai ga ƙungiyoyin sa kai da yaƙi da ɓata gari. DSP Dabi Misal shi ne kuka kakirin na 'yan sandan jihar. Kuma da menene fata ko shi ne Allah sa kwalliya take biyan kuɗin sabulu. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdul Aziz, yanzu kuma bari mu leƙa fagen wasanni. To a nan dai Washington DC, a yau an sha shagulgulan murnar cin kofin wasan ƙwallon gora ta Zarika Ruga da ƙungiyar Washington Nationals ta lashe a cikin makon nan. To yanzu ga abokin aikinmu Murtala Faruk Sanyina da ya je wurin. To Murtala, yaya ka ga lamarin murnar cin kofin nan ne?
Eto Hadiza, gaskiya kusan za a iya ce kusan dubun-dubatar jama'a ne suka tattaru a waɗannan titunan domin murnar wannan abu na tarihi da za a ce, saboda wannan ne karon farko da wannan kungiya ta Washington Nationals ta lashe wannan kofi da ake kira World Series. Kusan ma wannan shine karon farko da ta ma kusanci lashe gasan tun daga wato cikin shekaru 95, ana tun daga shekara ta 1924. Ke ga kenan irin wannan abu ne da ƴan Washington suka dade suna jira. To kin ga kenan yau biki ba kama hannun yaro, wanda yasa suka yi dandazo a tituna a daidai lokacin da su ƴan wannan kungiya din suke maci cikin manya-manyan motocin nan suna bayyana wato kofin da suka lashe a wannan gasar.
To wani irin muhimmanci ne ƴan Washington suke ba wannan wasan wace ba sananniya bace ma a Afirka?
Haka ne, wato idan kika duba nahiyar Afirka, kasashen nahiyar Afirka da ma Turai da sauransu, idan aka yi maganar wasa za a kawo maganar ƙwallon ƙafa, amma lamarin ya sha bamban a nan. Zaki ga wasannin da a nan ake ba wa muhimmanci kamar suna da bambanci. Idan kika duba kamar ƙwallon kwando, wato basketball kenan, to wannan na ciki, wanda World Series ba ma kowa ya santa irin haka nan ba, amma nan suna ji da ita, kuma wannan wato nasarar da suka samu suna ji da wannan nasara, saboda haka ji suke yau tamkar yau wata sallah ce gari gaba daya kasance ja ana kowa cikin launin wannan kungiya ta wato Washington National so wato launin kenan ja kenan ko ko ba kuma kin san launin ja suna ta'allaka shi da irin samun nasara haka duk kasashen turai irin haka saboda haka biki ne ba kama hannun yaro
kafin ka fito me ake ciki a dandalin Capitol
eh to a dama maci ne kamar yadda na faɗa za a yi wato daga titin Constitution wato daga unguwar Constitution Avenue wanda kuma za a karkare ta zuwa Pennsylvania Avenue wanda daga nan watakila za a zauna ya zuwa yanzu dai ko da muka fito muka rugo zuwa nan ɗakin muna watsa labarai ana ci gaba da kade-kade da raye-raye ana ta rera taken wannan kungiya kazalika kuma wato
to madan lokaci yayi
subhanallahu
ya muna aikin sa to a gaida mutala Faruk Sanyin na masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga shirin mu na gaba
Assalamu alaikum masu saurare barkanku da sake saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa Kamar yadda aka saba ga gogan naku Eli Kaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa
Kotun kolin Najeriya ta tabbatar da nasarar zaben shugaba Buhari ta hanyar korar karar PDP wakilin shugaba Buhari a kotun Nuri Bado ya ce ba mamaki nasarar da APC ta samu
an samu changes alƙalan kuma gaskiya sai mu ce dai kawai alhamdulillah ana samun cigaba ana samun improvement yawanci abubuwan da ake yanzu ma an fi yarda da shi
kakakin campaign din PDP Buba Galadima ya ce akwai wata kotun
ko ba mu yadda ba dole mu karba amma su sani fa akwai wani babban kotu wanda ya wuce duka wayannan shine kotun Allah
shugaba Buhari ya garza ya ketare har 17 ga watan nan da aka yi jawo cece kuce
tafiye-tafiye da wanda shugaban kasa yayi wanda ga gani a kasa ai shine Obasanjo wannan ya tafi ya je ya zo an yafe mutane ba su ka da yawa amma wannan an tafi an dawo sai a ce ai tattalin arziki zai gyaru kuma ba abin da mu gani a kasa
Allah ya yi wa wakilin Redwan Faransa Abuja Aminu Amin Manu rasuwa kuma an yi jana'izar sa a Jos Nasura da Mali kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya
To yanzu kun bari mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya Yau dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Halluru Maraya daga Kaduna da kuma Farfesu Dauda Isha'i Ikara daga Kaduna shima wanda zai ci gaba da jawabin da ya fara a makon jiya ga Sheikh Maraya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآبي الطيبين الطاهرين وصحابي جميعا حقا قدرهم كدار العزيز السلام عليكم متن أريوتش نيجيريا وأن الله سبحانه وتعالى يمسى البركة كيما سياوة إذا كانت نيجيريا كسايتي دا الله يمسى البركة متعني ما سياوة wato fiye da mutum miliyan 170 amma idan mutum duba sai ga arewacin Najeriya ya fi samun kaso mai yawa bayan haka zaka ga Najeriya in ka duba zaka ga kasa ce wacce take da fadin murabba'in kilomita 923,768 amma fiye da kashi 71 na wannan fadin kasa da Allah yawa Najeriya zaka ga cewa abu ne wanda za a iya noma shi wato in an noma na ba a can da yi ba wato zaka ga a wancan bangare wannan abu yayi duk duniya ba wanda take da wannan kamar Najeriya kin ka duba sai ka ga fiye da kashi 70 kuma daga cikin 100 na kasan noman nan da Allah subhanahu wataala ya azurta Najeriya yana arewa sai dai babban abin takeici sai ka ga cewa wato yankin da Allah ya mishi arzikin nan mai yawa na jama'a da kuma cewa yawan fadin kasar Najeriya a arewacin Najeriya din ne sannan gashi kuma in ka duba to jan bangaren shugabanci za ka ga cewa yankin arewa ne ya fi samar da shugabannin kasa da suka fi dadewa suna mulki to idan mutum ya duba ga shugabanci ga fadin kasa ga yawan jama'a to bidace a ce arewacin Najeriya ya samu halin da ya samu kansa ba a yanzu na tashin tashina rashin kwanciyar hankali sannan gashi kasar Najeriya tana dauke da mutane fiye da miliyan 100 wanda suke cikin talauci wanda ba sa iya samun akalla dala guda a rana to sai kaga mafi yawan waɗanda suke da rashi a ƙasar mu ta Najeriya suna arewacin Najeriya ne. To babu yankin da kenan ya fi kamata a ce ya sami kwanciyar hankali, ya samu lumana, domin babu yanda za a samu ci gaba a kowane yanki a duniya, matukar yankin nan ba shi da zaman lafiya. Zaka ga yanki ne wanda ake yawan samun tashin hankali tsakanin mabiya addinin Krista da mabiya addinin Musulunci, ko da yake alhamdulillahi wannan abu ya dade ba a samu irinsa ba a wannan yanki na arewacin Najeriya din. To sannan ga yankin yana fama da wani abu wanda yake shi bai san Krista ba, bai san Musulmi ba, bai san ma wanda ba shi da addini ba, wato matsalar ta'addanci din nan da ke faruwa musamman a yankin arewa maso gabas. Sannan za ka ga ga sace jama'a, sannan ga fiye da mutum miliyan biyu wanda aka raba su da wurarensu na zama, wato suna tsuguna yanzu a sansanin da ake kira sansanin 'yan gudun hijira. Sannan ga fyaɗe da 'yan ta'addan suke yi, abubuwa dai marasa kyau, Allah subhanahu wa ta'ala ya mana maganinsa.
Shi ma Profesa Dauda Ikara ya ci gaba da cewa,
abinda nake so in faɗa sannan da musamman jama'ar mu na arewacin Najeriya kan muhimmancin zaman lafiya shi ne, mun sani an samu wasu lokatai da an saka bom a majami'u, an saka bom a cikin masallaci, an saka bom ma a wurare daban-daban, har ma wurin masu yin ibadar addinan gargajiya a duniya daban-daban irin su jihar Yobe, Borno, Adamawa, wajen jihar Zamfara nan kudancin Kaduna da sauransu duka. Da ka ga a waɗannan wuraren ita ibada kanta ko da mutum na wani irin addini ne, saboda rashin zaman lafiya gaskiya takan yi wahala, domin mutane suna tsoro kada a tar musu a wurin ibada, a karkashe su, ko kuma a ragargaje ma wuraren ibadan tare da su gaba ɗaya bayan an kashe su. Ina na ba da shawara arewa ya kamata mu duba al'amarin zaman lafiya mu gani. Zan so in sake ƙarawa a matsayina na malamin jami'a, malamin makaranta, kaga idan akwai zaman lafiya makarantu suka iya ci gaba da karantarwa don samun ilimi na boko da na addini a yalwace ingantacce. Ala misali yanzu in ka je yawanci yankunan da ake rikici nan a Najeriya a jihohin da mai iya ɗan shiga, ya ga cewa kamar ala misali a jihar Yobe, a jihar Borno, jihar Zamfara, wata rana da na tafi Sokoto da Kebbi na biyar, akwai garuruwan da saboda rashin zaman lafiya gaskiya yanzu makarantun kansu ma an kulle su, an rufe su, ya da ba yara, ba ma'aikata, ba malamai a cikin makarantun, saboda ne saboda tsoron kada su zo su farma malamai, su farma yaran makaranta da sauran ma'aikata a makaranta, su hajar da je su, ko kuma a goma a sace malamai irin yadda aka yi ba da daɗe wannan ba ta gani. Mun ji a nan kudancin Kaduna, mun ji a jihar Rivers, mun ji a sauran wurare an je makarantu an kwafi yara masu garkuwa da jama'a don neman kuɗin fansa, aka kwafi yara har tare da malamai. A shekarun jiya nan na daɗi a labaran duniya ana nunawa a jihar Delta a wata makaranta an kwashe 'yan makaranta har da ita principal ɗin makaranta ta samu ta tsero ta tsira da kyarfe a irin wuraren nan. Ba a da cewa duk makarantu suna da su ilimi, karantarwa ta tsaya, samun neman ilimi ko samun ilimi ya kai a danne, domin su malaman kansu da iyayen yara da su yaran makarantar suna tsoro kada a zo a kama su don neman kuɗin fansa da sauransu irin wannan. Da dole ne ta da sai a rufe makarantu, ilimi ya tsaya kan nizan kuma komai ya tsaya. Ba ka ya lura kuma shi kansu tattalin arzikin ƙasar mu fa gaskiya in ba tare da zaman lafiya ba ba zai taɓa inganta ko ya haɓaka ba. Ala misali in kama da rikice-rikice nan da ake yi a wuraren nan, ka ga shi kansu yankin kuɗi na Najeriya dole ne kullum ka ga ana saka kuɗaɗe masu tsoroka a ɓangaren tsaro don mai, domin dole a nemi kayan yaƙi na zamani a ba sojojinmu domin su iya faka da wannan masu tsarin da ya tsayi da suna da kayan fada irin na zamani da kada yiwuwarci in kasa sun ka daina tafiya a kai bangaren neman a faru neman zaman lafiya a kadar da zaman lafiya ko inda akwai zaman lafiya cikin kasa kuma a yi kasan maimakon a duka kashe su ana ce dindindindin da jiragen sama da yaƙi da tankunan yaƙi da sauransu ana ba su dindindin da su yi faɗa da ƴan kada da ya nade ta gaba duk da ɗan kaɗan ba za a kai su wajen ba za a iya ɗaukan su a yi wasu abubuwa na ci gaba ko a gina makarantu ko a samu jama'a ruwan sha mai kyau ko kuma a gina asibitoci yadda jama'a za su amfana lokacin da jama'a ba wani ba su da lafiya za a iya kai shi asibitin nan a duba shi likita ya ba shi magani ya sha da sauransu ko a yaye hanyoyi ma a cikin ƙasa wanda jama'a za su ci za su ji daɗin zirga-zirga kai da kawowa da tafiye-tafiyen su ne da kullum domin baiwar halaliya da fiye da kullum amma saboda rashin zaman lafiya da waɗannan tundun kuɗin dole ne ana tura su a ɓangaren tsaro tsaron asiri kayan yaƙi da sauran su a ba sojoji don neman zaman lafiya to ni ina ba da shawara ya kamata a arewa mu zauna mu duba dukkan ƴan arewan nan ne da tuntuɓi juna mu yi wa juna magana mu gane mu fahimta mahimmancin zaman lafiya da kuma duk abin da za mu yi da shekaru a kowane ɓangare na arewa dangantaka da take musamman tsakanin manoma da makiyaya ina so mu fahimta cewa shi makiyayi yana amfana da manomi fa domin manomi sai ya nuna sai ya nuna amfanin nan kafin sun kai da dabbobin makiyayi za su samu abinci kamin shi kanshi ma makiyayi zai samu abinci domin in manomi bai yi noma ba makiyayi fa ba zai samu abin da zai ba dabbobinsa ko abin da zai ci ba sai da yawa ana ta dukiya a cikin daji yanzu ciyawa ta yi karanci makiyayi nan sun fi dogara musamman da amfani a su dabbobi da kuma bayan an gama girbi manomi zai iya tura dabbobinsa cikin gonaki su ci abubuwan da manomi ya bari bayan girbi saboda haka shi kanshi kuma manomin shi ma yana buƙatar makiyayi musamman kaga dabbobi sukan samar da takin gargajiya a cikin gonakinmu wanda aka yi amfani da shi manomi ya rage kuɗin da yake zubawa a sayan takin zamani kuma shi kanshi makiyayi bayan haka yakan samar da nama da shi manomi daga dabbobinsa wanda sai wajibi ne jiki yana buƙatar wannan sanadarin da ake kira protein daga naman dabbobi.
To dan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. A madadin wanda ya hada mana sautin Salamun Abu da kuma injiniyan mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalla a gaida Ibrahim Garba. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karin a takaice. To a takaice ma'aikatar tsaron kasar Turkiya ta ce akalla mutane 13 aka kashe a wani harin bom na mota da ya tashi a kusa da wata kasuwa yau Asabar a garin Tal Abyad dake bakin iyakar kasar daga arewacin kasar. Nan take dai babu wanda ya dauki alhakin kai harin amma ma'aikatar tsaron ta dora laifin akan mayakan YPG wato bangaren Kurda wanda ke cikin dakarun Syria na SDF. Ma'aikatar ta kuma yi kira ga shugabannin kasashen duniya akan su dauki mataki kan wato ƴan kungiyar ta YPG. Ma'aikatar ta bayyana su a matsayin muguwar kungiyar ƴan ta'adda. Gwamnatin kasar Mali ta ce an kashe sojoji 53 da kuma farar hula ɗaya a wani hari da ƴan bindiga suka kai a wurin wani shingen binciken soja dake arewacin kasar. Harin da aka kai jiya Juma'a na ɗaya daga cikin munanan har-haren da aka kai a faɗin da mayakan ke yi a cikin ƴan kwanakin nan.
To masu sauraro baki ɗaya abinda ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta kaya ni gabatar da shirin sai Hailu Hailai da ya hada shirin da injiniyan namu na yau Kate Holmes.
ni Hadiza Kyari ke cewa huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.